الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قد يقع الله مدوك جنسركي da ya tattara haduwarmu a wannan masallacin na Masjidu Ad-Da'wati wal Irshad inda muke gabatar da karatun littafinmu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da hudin daidai, sannan kuma ya ba mu jiko aiki da abin da muke karantawa. Ban san a ciki ba, ana shi da kyau? Ana shi da kyau a ciki, masha Allah. Kenan kafin mu ci gaba da inda muka tsaya, akwai tambayoyi?
A ɗaya ne kira shi da wajen nan na ciccewa ba a shi.
Aha, ba a shi da kyau. Kenan mai tambaya ta farko yake cewa ki ba ɗauko wanga ba shi.
Mai kura, dogon.
Babu sadaqatul fitri, ma'ana babi mai bayani kan abin da ya shafi sadaka ta kunu, ko kuma mu ce zakatul da kai, kamar yadda Hausa suke cewa. Me ake ce ma sadaqatul fitri? Me ma'anar zakat ta kunu? Malamai suna mata ta'arifin da cewa hiya sadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Ita wannan zakat ta kunu wata sadaka ce da take wajabta bayan an ga wata. Kenan wannan shi ne ma'anan yake da suna zakatul fitr. To me sharuɗan wannan zakar? Asali dai malamai suke cewa zakatul fitr la tasihhu illa bi tawaffur shurutiha wa intifa'i mawani'iha. Zakar kuno ba ta inganta sai ta cika sharuɗanta. Me to sharuɗan wannan zakar? Sharaɗi na farko na wannan zakar shine al-islam, musulunci. Kenan wanda ba musulmi ba da zai hudu da wannan zakar, to zai kasancewa dai wani kyautatawa ce da ya yi, amma ba ya da lada a kan wannan. Musulunci baya ɗaya daga cikin sharaɗin tami ya zamanto mutum ya balaga ko bai balaga ba, ko yana da hankali ko bai da hankali, ko kuma ɗa ne ko kuma bawa ne. Da dai mutum ya zamanto musulmi kai tsaye ya cika sharaɗi na farko. Sai sharaɗi na biyu shine dukulul waqt, shine shigar lokaci, ma'ana lokacin da ya shiga. To wani lokaci ne lokacin da yake farawa? A lokacinta na asali dai yana farawa ne da an ce an ga wata, da an ga wata na Shawwal. To a kai tsaye wannan lokacin na zakka ta kono ya fara. Mun gane ko? To za mu gani a cikin hadisi na gaba shin ana iya a hudda ta kamin a ga watan, ko kuma muna iya mu ba da amsarsa yana halatta a hudda ta sauran kwana biyu ga a ga wata. Mun gane ko? Kenan sauran kwana biyu ga aga wata ya halatta a hudda zakka ta kunu, ko kuma kwana ɗai, kamar yadda Ibn Umar radiyallahu anhu ya kasance yana yi. Kenan kamin sallah da kwana ɗai kwana biyu yana hudda wannan zakkar. Wannan shine kenan. Sannan sharaɗi na biyu shine al-qudra, ko kuma al-istita'a, samun iko, ya kasance kana da ikon hidda wannan zakkar. To ya ne ake gane mai iko da wanda baya da iko? Malamai suke cewa wanda yake da iko shine wanda abun da ya masa saura na ciyarwarsa ta wannan ini, ma'ana radda za ka hudda wannan zakar ko nan sai ka duba. Idan na ba iyali na abinci, abincin su na hudda musu har zai saura da hudda zakar, to wannan abun da zai hawa a sama shine mi, shine zakar da za ka huddawa. Kenan fadlu qutil yawm, ana abun da ya saura akan abun da mutum zai ci a wannan ranar shine zai hudda. Kinan da a ce lokacin hudda zakar kunu yayi, sai kasance abun da ke gare ka shine daidai abun da zaka ciyar da kanka da iyalinka, to na lokaci zakar bata wajiba ba akan ka. Sharadi na uku shine an-niyya, niyya. Ya kasance lokacin da zaka bada ta ka bada ta ne da niyyar zakka ta kunu. To wannan sune sharuɗa guda hudu, idan suka cika akan mutum to dole ne sai yayi mai sai ya hudda wannan zakar. Muka ce sharaɗi na farko shine al-islam, musulunci. Sharaɗi na biyu shine dukulul waqt, shigar lokacin bayan da ita. Sharaɗi na hudu shine al-istita'a, ya kasance kana da abun da zaka bada. Sai sharaɗi na uku shine anniya ya kasance kai niyya ta cewa wannan zakar ta kono ce ka hudda. Zamu zo a me yake da suna hadisi na hukku a cikin wannan me yake da suna babin. Mala yake cewa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, an karbo wannan hadisin daga Abdullahi dan Umar yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa. Qala yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, azza Allah ya farlanta sadaqatal fitri zakata kunu, au qala ko kuma yace ramadana zakata ramadan, ala dhakari akan namiji, wal untha da mace, wal hurri da da, wal mamluki da kuma bawa, sa'an min tamarin sa'i guda na dabino, au sa'an min sha'irin ko kuma sa'i guda na sha'ir. Qala yace fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in, sai mutane suka yi kirdado akan cewa rabin sa'i min burrin na daga alkama wanda ake cewa al-bur, ala as-saghiri wal kabir, akan yaro da babba. Ma'ana sai mutane suka yi hasashen cewa rabin sa'i na wannan alkama da ake cewa al-bur yana isa akan a hudda ma mutum babba ne ko karami. Wa fi lafzin, a cikin wani lafazi, an tu'adda qabla khurujin nas, a bayar da ita kamun hutuwar mutane ila salati zuwa sallah, ko kuma kamun hutuwar mutane daga masallaci. Ma'ana wannan hadisi shine hadisi na Abdullahi bin Umar, wannan yana ɗaya daga cikin hadisai wanda suka yi bayanin abin da ya shafi zakar kunu, bayani wanda yake gamsashe duk wani abu da kake buƙata na zakar kunu, to wannan hadisin ya yi bayaninsa. Na farko idan muka duba yake cewa manzo Allah ya farlanta zakka ta kunu, ko kuma zakka wadda ake hiddawa bayan ƙarewar Ramadan, akan ɗa da bawa. Kuma me za a huddawa? Za a hudda sa'i guda ne. Menene za a hudda na sa'i guda? Shine yace ko dabino ko kuma sha'ir. Mun gane ko? To yake cewa me yake da suna, sai mutane suka yi kirdado, ma'ana suka yi hasashen cewa ai al-bur, al-bur wani nau'i ne na alkama. Mun gane ko? Wata alkama ce mai kyau sosai. To sai mutane suka yi hasashen cewa wannan alkama kin al-bur kin tana a matsayin me, tana a matsayin sauran alkama, rabin me yake da suna rabin sa'i, ma'ana rabin sa'i nata yana yin sa'i guda na sauran nau'ukan alkama. Sai kasance suna hudda ne, suna hudda rabin sa'i idan ya kasance al-burr ce za su badawa. Mu zo a hadisi na gaba, tunda hadisan duka suna da alaka da juna, sai mu ƙara bayani. Yake cewa an Abi Sa'id al-Khudri, an karɓo wannan hadisin daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qala yake cewa kunna mu'tiha fi zamanin rasuli sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna bayar da ita a zamanin manzon Allah, sa'an min ta'amin sa'i guda na abinci, aw sa'an min tamarin ko kuma sa'i na dabino, aw sa'an min sha'irin ko kuma sa'i na sha'ir, aw sa'an min aqitin ko kuma sa'i guda na cuku, aw sa'an min zabibin ko kuma sa'i guda na busasshen inabi. Falamma jaa muawiya, a lokacin da muawiya ya zo, waja'atis samara'u, sai as-samara'u ta zo, ma'ana ita ce waccan alkamar da ake cewa al-hinta. Qala yace ara muddan min hadha, ina ganin cewa muddi guda na wannan alkama kin, ya'dilu muddaini, yana yin matsayin muddi guda biyu. Qala Abu Sa'id yace amma ni fala azalu ukhrijuhu, ba zan gushe ba ina hutar da ita, kama kuntu ukhrijuhu, kamar yanda na kasance ina hutar da ita, ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah, tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa. Jayyid, kinan wannan hadisin na biyu shi kuma daga Abi Sa'id al-Khudri yake cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna hudda zakka ta kunu sa'i guda. Me ake ce ma sa'i? Sa'i shine yake yin mudu guda hudu. Kinan idan aka kilga mudu guda hudu shike yin sa'i guda. Ina tsammani an san san mudu ko? Akwai mudu, akwai sa'i, akwai sa'i. Shi sa'i shine yake da girma sosai haka. Idan aka kamanta sa da abubuwan da muke awo da su a nan, yana yin diddigin tiya. Me ake ce ma diddigin tiya? Shine idan ka cika tiya sai ka rirrige ta. Idan ka rirrige ta, wannan tozon nata ya sauka. To wannan shi ake cewa diddigin tiya. to sa'i guda yana yin matsayin diddigin tiya, wannan shine kenan. Shi kuma muddi mudu, shi kuma idan ka auna sa da hudu ka zuba a cikin wannan sa'i, a lokacin sa'in yake cika. Mun gane ku, kenan mudu kin shine in kanana kware, shi kuma sa'i sune wannan manya kin. Kenan shine ake hiddawa, kowanne mutum za a hudda masa mi, za a hudda masa sa'i guda. Mun ga anan da sai Abu Sa'id ya zano abubuwa kamar haka: dabino da sha'ir da juku da zabib. Mun gane ko? To shin wannan shi ke nuna waɗannan abubuwan su kadai za a hudda ma? Ba shi ke nuna haka ba. Dan me yasa to anan Abu Sa'id ya zano waɗannan abubuwan guda huɗu, bai zano wasu abubuwa wanda ba su ba? Ya zano su ne dan saboda a lokacin manzon Allah su ne ke akwai, su ne mafi yawan abincin su. Kinan sai kasance su ne ake huddawa. Kinan dan haka zakata kono babu wani nau'in abinci wanda za a cewa wannan shi aka hiso a hudda. A'a, ya danganta ga mutanen da za a ba, kuma ya danganta ga mutanen da wanda zai hudda yake rayuwa a cikin su. Idan ya kasance mutanen da kake rayuwa a cikin su wannan nau'in abincin shi suka hiso, to shi aka hiso da a hudda. Mun gane ko? Kinan wannan shi ne. Kinan babu wani kayyadaddan abinci wanda za a ce dole sai shi. Wanda yake amfani mutane shi za a yi huddawa. Idan muka lura kuma anan ne zaka gani abinda muka yi yawan huddawa shine hatsi. To me yasa aka yi yawan hudda hatsi? Domin hatsi shine mafi yawan abinda su mutane suke ci, amma a da, amma a wannan zamanin fa babu abinda aka yi yawan ci kamar me? Kamar shinkafa. To kenan da haka ya kamata a ce mu bar wacce al'ada ta bayar da hatsi, mu koma al'ada ta bayar da shinkafa. Ko da yake ko in zaka hudda hatsi yayi, amma da zaka hudda shinkafa da za ta fi amfani. Amma da a ce ƙauye ne wanda su har yanzu hatsi ya yi yawa ma fiye da shinkafar, wanda akwai ƙauyen da za ka gani ga sati su guda ne ake bawa shinkafa, in an ci kasuwa, ran da aka ci kasuwa ran ne za a yi shagali, in an so nama sai a so shinkafa ko kuma a so maka, sannan za a zo a ci. Amma sauran fa duka gaba ɗaya huta ce, hura ce, daga dakke ne sai kuma tuwon laushi. Mun gane ko? Wanda suke ma sunaye masu yawa. Daga cikin sunayensa suna ce mishi menene ma tuwon laushi, akwai wani suna da suke masa musamman gayu, akwai wanda zai tuna mini wani suna da ake mishi banji ba, trandetu, na tuna kuma wani suna ce mishi Tupac. Mun san Tupac ko? Tupac wani sunan wani mujirmi ne, wani mawaki. To suna ce mishi Tupac, ga abin da ya kamata haka. Jayyin, a lokacin gida ran da aka ce an yi tuwon laushi, tunda lokacin mun taso, mu lokacin da muka taso an dan rage yin tuwon laushi. To duk da haka ne ana yin shi akai akai. To duk da aka ce an yi tuwon laushi, to kowa da kullun ga rogon shi. Dama da an je tuwon laushi ake yi, to mutum yayi kokari yayi asusun dala 10 garin rogon kadugo, sukarin kadugo, shikenan sai a hada dan saboda ba a san shi. To wannan shine kenan. Kenan a asali dai abinda ake huddawa a wajen zakkar kono shine abinda mutane suka yi yawanci, wannan shine kenan. Za mu iya cewa a yanzu misali a nan ya mai shinkafa da maka mafi yawanci su ne aka yi yawanci. Idan ya kasance maka ne, malamai sun auna akan cewa ana mutum yana iya hudda maka guda hudu. Mun gane ku, wannan makar wadda take tsaka tsakiyar nan, ina tsammani rabin kilo ne take yi ko? Idan mutum ya hudda guda hudu, to tana a matsayin mudu hudu kenan. Kenan sai ya zama to ta mishi sa'i guda, sai ya ba mutum miki, sai ya kasance an huda ma mutum guda kenan da hudun nan. Wannan shine kenan. Kenan idan muka lura anan ne ma mai da suna Abdullah ibn Umar yake cewa ana hudda wannan zakar ne kamun a hudu daga sallar Idi. Kenan sai nuna cewa ƙarshen lokacin hidda wannan zakar shine mi, shine da an ce an kare sallar Idi. To matsala anan shine idan ya kasance mutum bai hudda ta ba har lokacin ta ya wuce. Kenan har lokacin ta ya wuce, to yaya kamata mutum ya a wannan lokacin? A asali dai ka'ida ce a wajen malamai suke cewa al-ibadatul muaqqatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin. Ma'ana dukkan ibadar da Allah madaukakin sarki ya kayyade mata ga lokacin da ya kamata a yi ta, to idan lokacin ta ya wuce shikenan wannan ibadar ta wuce, baya halatta ga wani mutum yami ya maimaita ta, sai dai idan ya kasance yana da wani uzuri. Mun gane ku? Kenan misali uzuri kamanta ne da baka hudda zakkar ba, sai bayan an hudo daga Idi sai ka tuna, sai ya to wannan lokacin ya halatta ka hudda ta, kuma zaka samu ladarta domin kamanta ne. Amma da gangan kake hudda ta har sai da aka sabko daga Idi,
to a wannan lokacin wannan zakar ta kubuce maka, amma kun ba shike nuna cewa ba ba zaka bayar da mi ba zaka bayar da ita ba, zaka bayar da ita amma sai dai ba zaka samu lada ta wannan zakar ba. Mun gane ku? Dan me yasa aka ce ba zaka samu lada ba, kuma dan me yasa aka ce dole sai ka bayar da ita? Dan saboda wannan zakar ta kunshi haƙoƙi guda biyu ne, akwai haƙƙin Allah a ciki, sannan kuma akwai haƙƙin wa, akwai haƙƙin miskinai. To su shi kuma haƙƙin Allah shi yana shiga ne daidai lokacin da yace ayi ta, su kuma haƙƙin bayon shine a basu ita, kenan su haƙƙin su dai a basu, shi kuma haƙƙin Allah ayi mi a hidda ta a cikin lokacin da yace a hudda ta, kenan baka da ladar amma kuma dole sai ka bayar da ita ga mi, ga talakawa, wannan shine haƙƙin su. Wannan shine kenan dangane da abin da ya shahi lokaci na me yake da suna zakatul fitr, kenan zakata kunu. Jayyid, ina tsammanin wannan su ne abubuwan da ya kamata a ce mun tattauna a kansu dangane da abin da ya shahi zakata kunu, kenan zakata kunu zakka ce wadda take wajibi, kuma hikimarta shine mi ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tu'matul lil masakin, za ta kasancewa abinci ne ga miskinai, kenan hikimarta shine mi shine a taimaka ma miskinai a wannan ranar ta sallah, su ma su mi su ma su dara su ma su yi farin ciki. Sannan hikima ta biyu shine mi tana kankare ma musulmi dukkan kurakuran da ya gabatar a cikin wannan azumin, kenan sai ya kasance wannan kurakuran da ake samu a tsakiyar azumi ya kasance wannan zakar za ta kankare wannan kurakuran. Wannan kenan ita ce a takaice hikima ta mi hikima ta wannan zakar ta kunu insha Allah. Aha. Duka aka hudda ta tayi kamar yadda muka gani, ya zo a athar kamar yadda muka ce Ibn Umar ya kasance yana bayar da ita sauran kwana biyu ga sallah, kenan lokacinta yana farawa ne mi daga lokacin da aka ce sauran kwana biyu sallah, yana karewa daga lokacin da mi daga lokacin da aka ce me yake da suna an sabko daga idi. Wannan shine kenan a takaice insha Allah. Jayyid, kenan nan muka zo karshen abin da ya shahi babi na zakka, kenan za mu shiga a sabon kitab, shine kitab na azumi. A satin da ya wuce mun yi alƙawarin cewa za mu yi bayanin ya ne mutum zai hudda zakka idan lokacin hudda ta yayi. Wannan kuma gaskiya bayani ne wanda na so a ce mun ɗauke shi domin mu yaɗa shi, domin takan iya wasu amfanu da shi. Kenan za mu jinkirta shi har zuwa ƙarshen karatu mai yiwuwa a maido wuta, sai mu yi bayani insha Allah. In kun ba a maido wuta ba to za mu gaye shi insha Allah, kenan sai ya kasance wa ma tasha'una illa an insha Allahu rabbul alamin. Wannan shine kenan. Kenan a yanzu za mu shiga a cikin kitabus siyam, ma'ana littahi wanda yake bayani akan azumi. Me ake cewa azumi, me hukuncin sa, sannan kuma me sharuɗan azumin. A harko dai ma'anar azumi a cikin addini shine al-imsaku 'anil mufattirati ma'an niyya min tulu'il fajri ila ghurubish shams. Abinda ake cewa azumi a cikin addini shine kamewa daga abubuwan da suke kalle azumin. Kun ga akai tsaye ba a ce daga abinci ba, domin da an ce daga abinci da sha sai ya kasance mi kenan sauran abubuwan ba su lalata azumi sai ci da sha. Kenan kame baki daga dukkan abinda yake kalle azumi amma tare da niyya, kuma lokacin zai farawa ne daga an ce alfijiri ya keto har izuwa mi har izuwa lokacin da rana za ta faduwa. Wannan shine a takaice ma'anar azumi, kamewa daga dukkanin abin da yake kare azumi tare da niyya daga lokacin da alfijiri ya keto har lokacin da rana za ta fadi. To za mu gani a cikin hadisan da za su zo a nan gaba menene abubuwan da suke lalata azumi, sannan kuma a wani lokaci ne azumi yake wajabta a kan mutum. Sai mu zo akan matsayin azumi. Matsayin azumi abu ne wanda yake ba boye a gare mu ba, akan cewa yana ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci, kuma shine rukuni na hudu daga cikin rukunan musulunci. Yana da kyau mu tattauna wata mas'ala, shine wai me hikimar da ta yasa aka gabatar da zakka akan azumi, tare da cewa kuma azumi takan iya a ce yahi zakka wahala, sannan kuma me yake da suna yana maimaituwa ana yawan yin sahiye da yanda ake yawan yin zakka, dan me yasa? Abin da zai sa mu gane wannan shine wannan ka'idar da malamai suke cewa me yake da suna annafu almutaaddi afdalu min al-qasir, dukkan ibadar da amfaninta yake takaituwa izuwa ga mutum wanda yake yin ta, to tahi zamantuwa kasa ga daraja akan ibadar da take amfaninta yana izuwa ga wasu. Ba san ko an gane wannan ma'anar ba. Ibadar da amfaninta yana huta da gare ka, ba kai kadai kake amfanuwa da ita ba, waninka yana amfanuwa da ita, to a wajen Allah tahi ibadar da kai kadai ne kake amfanuwa da ita. Me ma'anar wannan? Idan muka lura da zakka, idan mutun ya hudda wannan zakkar, dan Allah amfanin kai kadai ya takaita gare ka, ko kuma yana zuwa ga wasu bayan kai, a yana zuwa ga wasu domin kudin da za a hudawa za a ba wasu, za a ba. To dalilin wannan sai me? Sai kasance zakka Allah ya fifita ta akan azumi. Mun gane ko? Idan muka lura shi kuma yin azumi, amfanin akai tsaye yana takaita ne ga mi, ga wanda yayi sa. Shi yasa kenan sai kasance zakkar azumi yana mi, yana a ƙasa ga zakka. To sai dai da yake mun kawo wannan, kuma wani zai iya tunanin cewa to ita sallah fa, ai idan muka gani sallah mi amfanin ta akai tsaye dai zaka lura akan cewa mi ya takaitu ne ga kai kadai, bai zuwa ga wasu. Sai mu ce maka ba haka al'amarin yake ba. Asali ma daga cikin wannan ibadun guda biyar babu wanda amfanin sa yake izuwa ga gamargarin mutane gaba dai kawan mi kamar sallah. Dan me yasa? Dan saboda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da mutum yake a cikin tahiyya yace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Mun taba karanta hadisin, manzo Allah yake cewa idan ka faɗi wannan kalimar to babu wani mutum da yake a doron ƙasa, ko kuma babu wata halitta da Allah ya halitta face ka gaida ta a wannan lokacin. To sai Ibn al-Qayyim yake cewa a wannan wurin kenan sai nuna cewa sallah a cikin ta akwai haƙƙin gaba ɗayan jama'a. Shi yasa Allah ya gabatar da ita akan mi, akan sauran mi, akan sauran ibadu. Kenan idan ba kai sallah ba ka ci haƙƙin sauran mutane, domin mi suna da haƙƙin idan ka zo a wajen gaisuwa, a wajen tahiyya kai mi ka gaida su, kai musu addu'a. Mun gane ku? Kenan shi yasa aka gabatar da ita akan mi, akan zakka, domin ita zakka idan an hudda ta ba kowa bane yake iya cin amfanin ta sai wanda aka ba. Mun gane ku? Shi kuma azumi ma asali na takaita ne gare ka kai kadai, sai dai shi ma idan an yi tawili, kasancewar lokacin da kake azumi zaka kame daga cuta ma wasu, sai ya kasance kenan mi su ma suna amfanuwa da wannan azumin da kake yi. Wannan shine kenan dangane da abin da ya shahi hikimar da ta sa aka gabatar da zakka akan azumi. Wannan shine kenan. Kenan zamu zo a hadisi na farko a cikin wannan babin. Malai yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an karbo wannan hadisin daga Abi Hurairah yarda Allah ta kara tabbata a gare sa, kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, yace la taqaddamu ramadana, kada ku gabaci ramadan bi sawmi yawmin, da azumin ini dai wala yawmain, ko kuma azumin ini guda biyu, illa rajulun, sai dai wani mutum kana yasumu sawman, da ya kasance yana azumin wani azumi, falyasumhu, to shi wannan ya halatta ya azumci wannan azumin. Wannan hadisin yana muna bayanin wani azumi da ake cewa siyamu yawmu shak. Me ake cewa siyamu yawmu shak? Shine azumi a ranar da ake shakkar shin ni wata zai huto ko kuma ba zai huto ba. Mun gane ku? Kenan shine manzo Allah yake cewa baya halatta ga mutum ya tarbi watan Ramadan. Domin mi? Domin hikimar da ta sa malamai suke cewa manzo Allah ya hana wannan azumin domin a bambanta azumi na farilla da mi da azumi na nafila. Domin lokacin da ka tarbi wannan azumin da wannan azumin, azumin da kake na nafila ne, shi kuma wannan na menene, na farilla ne, sai kasance kenan mi, kenan ka hada su a lokaci guda, ka hada su mi a wuri guda. Tunda shi azumi na farilla, azumi na Ramadan ya ake yin sa, ana yin sa ne a jere a cikin wannan watan, baya halatta ka mi ka aje azumi. To kenan sai kasance lokacin da ka tarbe shi da wannan na nafilan, to sai kasance kaman ka cakuɗa su ne. Mun gane ku? Kuma sannan malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin hikimar da ta sa manzo Allah ya hana wannan azumin na tarbiyan wata shine domin ya kasance wannan ranar da ake tsammanin watan zai huto, sai ya kasance wanda zai yi azumi a gobe ya huta. Ma'ana sai ya kasance wannan ranar kamar shiri ce za ka yi mami, za ka yi ma wannan Ramadan da zai zo, wanda za ka kwashe kwana 30 ba ɗaya ko 30 kana mi kana yin azumi. Wannan shine kenan. Kenan a kai tsaye azumi na tarbiyan wata baya halatta, dalilin wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sai manzo Allah a wannan wurin ya kebance mu na wanda ya saba yin wani azumi. Ma'ana misali, wanda ya saba yin azumi na lundi jeudi, ranar litinin kana azumi, ka saba duk litinin kana azumi, sai kasance yau ake tsammanin ganin wata, to ya halatta ka dauki wannan azumin domin kai a al'ada ka saba kana yin sa. Kamar yanda manzo Allah yake, sai wani azumi da wani mutum ya kasance yana yin sa, mun gane ko? Ko kuma idan kasance kana da azumi da kake ramko, to ya halatta har a wannan watan, har a wannan ranar kai wannan azumin, domin me? Domin baya halatta kana da azumi ka bar sa har wani azumi ya isko ka, idan kai wannan ka tabka babban kuskure kayilahi a wajen Allah madaukakin sarki. Wannan shine kenan. Aha, sai mu zo a hadisi na gaba. Malik yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, an karbo wannan hadisin daga Abdullah dan Umar, yardar Allah ta kara tabbata a gare su, shi da ma'aifinsa. Qala, yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzo Allah yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu, idan kuka gansa, ma'ana shi wata, fasumu, to ku yi azumi. Wa idza ra'aytumuhu, kuma idan kuka gansa, fa aftiru, to ku bude baki. Fa in gumma alaikum, idan aka yi muku gajimare, fa kuduru lahu, to ku kaddara masa. Me ma'anan ku kaddara masa? To ku kaddara kenan yayi nawa, yayi kwana 30, mun gane ku? Yazo a wata riwaya sai manzo Allah ya ce fa akmilu iddata sha'ban 30 yawma, sai ku cika kilgan kwanakin watan sha'ban kwana 30, mun gane ku? Wannan hadisi dalili ne akan ka'idar da me yake da suna malumai suke cewa la yathbutu dukhuli shahri illa birru'yati asla aw bil itmami badala, suke cewa ba ta yiwuwa tabbatuwar wata kowanne wata ne na addinin musulunci musamman wata Ramadan sai ta hanya biyu, ba a tabbatar da ganin wata sai ta hanya biyu. Hanya ta farko shine ya kasance an gane sa ido da ido, hanya ta biyu ya kasance ba a gansa ba, to a wannan lokacin sai a cika kwana 30, sai ya kasance wansa hakimi za a tashi da azumi. Kenan asali ana ganin wata ne ta hanyar ido, idan ba a gansa ba sai a koma ga albadl. Me ake cewa albadl? Shine maimako, mun gane ku? Suke cewa idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badl. Idan muka lura mafi yawancin ibadu zaka gani Allah yayi muna abubuwa guda biyu, idan ya kasance an kasa wanga to sai yami, sai ya halatta muna mu yi wani na biyu, mun gane ku? Kaman me yake da suna shugaba ne da mataimaki. Shugaba shine misali a fannin sallah, ayi arwala. Idan babu arwallaha, babu ruwan da za a yi arwallaha, sai a koma ga mi? Sai a koma ga mataimaki. Menene ita ce taimama, mun gane ko? Kinan ruwa su ne shugaba, ƙasa ita kuma ita ce mi? Ita ce matamakiya. Kinan su alafanni na usul fiqh suke ce ma al-aslu wal badl, mun gane ko? Asali da maimako shine ma'anan badali. Wannan shine kenan. To dangane da ganin wata, wane ne ya halatta ya ga wata? Ko kuma wane ne in yace ya ga wata ya halatta a yadda da ganin watan sa? Kuma sai mutun nawa ne sun ga wata yake halatta ayi aiki da maganar su? A asali dai a kai tsaye a addini, idan mutun guda yace ya ga wata, to ya halatta, ya zama wajibi gaba ɗayan jama'ar gari su yi mi, su dauki azumi, mun gane ko? Kuma duk wanda zai ganin wata ana shartanta masa abubuwa guda biyu, shine al-islamu wal adl, mun gane ko? Asali kaida ce a wajen malaman usul suke cewa al-akhbaru ad-diniyyati la tuqbalu illa min muslimin adlin, dukkan wani al'amari wanda ya shahi labari na addini ba a karbar sa sai daga mutane guda biyu. Na farko shine musulmi, ya kasance musulmi, to ba musulmi ba kawai, na biyu shine al-adl, ya kasance adali. Domin me Allah yake cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kenan kasancewar mutun yana musulmi kadai ba zai sa ba mai idan ya fadi labari a karba, a sai an tabbatar shin shi musulmi ne adali ko kuma fasiki ne, mun gane ko? Kenan daga dalilin wannan sai nuna mana cewa ashe baya halatta lokacin da muke cikin rishin lahiya, dalilin wani likita kai tsaye ya ce muna ba za mu iya yin azumi ba, mu kin yin azumi sai idan ya sifantu da wa'annan sifofin, ya kasance likitan musulmi ne, bayan kun musulmi ne ya kasance ba fasiki bane, musulmi ne wanda yake mai adalci. Domin akwai musulmi fasiki wanda shi kanshi baya azumin, to ina ruwan shi da muhimmancin azumin? Kenan kasancewar idan ya kasance adali shi zai sa dan kuskure kadan, ma'ana ɗan matsala kadan, ba za ta iya sa ba ya ce mi ya ce ka aje azumi, wanda shi kuma yake bai san muhimmancin azumin ba. Kenan ɗan matsala kadan zai iya sa ya ce maka mi ba za ka yi azumi ba, in kai za ka mutu kaga ya baka tsoro. Kenan wannan shine dukkan abin da ya shahi labari na addini, mu tabbatar da wanda ya faɗa mana shi musulmi ne, sannan kuma menene, sannan kuma adali ne. Kenan al-akhbaru ad-diniyyati la tuqbalu illa min muslimin adl, wannan shine kenan. Kenan ko da a ce mutum guda ya ga wata, kenan ya washe baga jama'a gabaɗayan jama'a su ga su meke da suna su dauki wannan azumi. To ga wata matsala shine idan ya kasance ba a ga watan ba sai a tsakiyar ini da rana sai labari ya isko ma jama'a akan cewa aimi aimi an ga wata. To a wannan lokacin daga lokacin da labari ya isko maka kai musulmi in ma kai kadai ne to kai tsaye zaka kame bakinka. Mun gane ko? Ya zo a akan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san a lokacin azumin da aka fallanta shine azumi na Ashura. Mun gane ko? Bayan an fallanta na Ramadan ne sai aka doki ma mutane na Ashura wanda yake so yayi. Ba a ga watan na Ashura kin ba. Mun gane ko? Kenan a tsakiyar rana sai labari isko manzo Allah cewa ai an ga wata. Mun gane ko? A wannan lokacin sai manzo Allah ya sa mai shela akan yayi shela akan cewa mutane gaba ɗayan su su kame bakin su su yi da wannan ranar kuma azumin su yayi. Mun gane ko? Kenan wannan shine. Dai. Aha, za mu tashi kenan a hadisi na gaba. A? Lokaci yayi? Ko akwai saura? Dai. Wannan hadisin Malik ya ce wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa kale yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace tasahharu ku yi sahur ma'ana ku ci sahur ku ci abincin sahur fa inna fis sahuri baraka domin a cikin abincin sahur akwai albarka tasahharu ku yi sahur fa inna fis sahuri baraka domin a cikin sahur akwai albarka. Ma'ana wannan hadisi yana karantar da mu abin da ake ce ma mustahabbatu siyam abubuwan da ake so ga azumi. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so shine mi shine yin sahur. Kun ga anan kai tsaye umunni ne manzon Allah yayi. Mun gane ko? Kenan al'amru kuma yaqtadil wujub. To me zai nuna mana cewa ba dole bane? Abin da zai nuna mana cewa ba dole bane shine kasancewar idan mutum ya tashi misali ko da yake tashi alfiji yake to a wannan lokacin wajibi ne a gare sa yimi ya ci gaba da wannan azumi. To da a ce wajibi ne to da dole wannan mutunan azumin nan sai ya aje sa. Mun gane ko? Domin kamar yadda malamai suke cewa mai yake da suna kamar abubuwan da suke dole a cikin ibada ba sa kubuce ma mutun dan saboda ya mance. Mun gane ko? Kenan shi zan cewa sahur ba dole bane amma sai dai mustahabbi ne sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai suhur akwai sahur. Suhur da damma shine yin sahurkin. Sahur shi kuma shine abincin da ake ci a sahurkin kamar kalma ce ta alwudu da alwadu. Alwudu shine arwallakin, alwadu da fataha su kuma su ne ruwan da ake yin arwalla da su. Mun gane ko? Wannan hadisi yana da alaka da wancan sai mu liƙe daga wannan hadisi. Yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa an Zaid bin Thabit an karbo daga Zaid dan Thabit radiyallahu anhu yadar Allah ta kara tabbata a gare sa kale yake cewa tasahharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa thumma qama ila ssalati sannan sai ya tashi zuwa sallah kale Anas sai Anas yace qultu li zaid nace ma zaid kam kana bainal adhani was sahur menene ya kasance tsakanin kiran sallah da sahur ma'ana adadin lokaci nawa ne yake kasancewa tsakanin kiran sallah da kuma sahur nan malumin shiku cewa wannan kalmar ta al-azan tana nufin iqama ne. Mun gane ko? Domin wata riwaya da ta nuna iqama kenan sunna al-azan anan iqama ne domin asali iqama ma ana ce mata al-azan. Mun gane ko? Sai dai wata ana cewa al-azanul ula wanga kuma al-azanus thani thaniya ko kuma thani na biyu. Yake cewa sai yake cewa kam kana bainal adhani was sahur kenan adadin lokaci nawa ne yake tsakanin iqama da kuma sahur. Kala sai ce qadaru 50 aya daidai gulgudan aya 50 ma'ana daidai gulgudan karatun aya 50. Wannan hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka. Na farko dai yana nuna mana yana daya daga cikin sunnar manzon Allah yin sahur kenan. Sahur kuma ko da a ce ruwa ne mutum zai tashi ya sa yana da albarka sosai kamar yadda muga a wancan hadisin. Sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana da cewa ashe sahur ana so a jinkirtar da shi har zuwa gab da bullowar alfujiri. Domin idan muka gani anan yake cewa sun yi sahur sai suka tashi zuwa suka yi sallah ma'ana suna ƙara yin sahur sai alfijiri yake to suka yi sallah. Mun gane ko? Wannan shine kenan daga inda abin da ya shahi mai yake da suna sahur kuma yana nuna mun da cewa ashe tsakanin sahur da kuma tadda iqama ba wani lokaci bane mai tsawo. Asali dai shi lokacin sahur karshen sa ne yake da kai amma horkon sa babu shi mun gane ko kenan horkon shi dai da dai an ce maka dai mutane sun yi kwana sun tashi ko kuma dai da dai an ce maka dai dare ya shiga kin nan yayi nisa to da a ce wannan lokacin kace abinci da niyyar suhur suhurkin ka yayi amma sai dai ka jinkirta shi sai karshen muke suna lokacin gab da fuddo gab da kulluwar alfujiri to wannan shahida cewa domin hikimar wannan shine zai kasancewa abincin da kace zai yi amfanin ka sosai yayin da wanda kace mi a horkon dare domin horkon dare zuwa kulluwar alfujiri lokacin yana da tsawo sosai zai kasance mi take iya wannan abincin ya narke sai kasance karhin jikin naka zai iya karewa da sauri a cikin ini jayyid kenan anan zamu dakata dangane da abin da ya shahi bayanin wannan azumi kenan kenan Allah ya nuna muna sati na gaba abinda muke alƙawari na zakar insha Allah zamu bayyana shi kenan sai kuma mu ci gaba dangane da abin da ya shahi al'amari da azumi muna fatan inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna ya bamu ƙara ikon jurewa akan neman ilimi wanda shine addinin gaba daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk